الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود غدية سبت الله سبحانه وتعالى لسانك حتى معنا سافية تلحدي شرين دبيغة وطن جمال الأولى شكرة دبوت إيد للهود تلاتين دبيار bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine 23 ga watan 3 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin ar-rahiq al-maktum na safiyur rahman al-mubarak furi rahimahullahu ta'ala. Muna cikin abubuwan karanta abubuwan da ya kawo mana dangane da wasiƙu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta zuwa ga sarakuna masu mulki da shugabanni na ƙasashe da suke kusa da ƙasashen Larabawa domin kiransu zuwa ga addinin Musulunci wadda kuma waɗanda ma suke dan nesa nesa. Mun karanta wasiƙarsa ta uku, ta farko zuwa ga An-Najashi, ta biyu zuwa ga Al-Muqawqis sarkin Misra a Iskandariya, da kuma ta uku zuwa ga sarkin Farisa da kowanne kuma abin da ya aikata bayan an kai masa wannan wasiƙa. Inda za mu tashi yau wasiƙa ta hudu shine Alkitabu ila Qaisar Malikin Rum, wato wasiƙa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya aika wa Caesar sarkin Rumawa. Mun sha faɗa dai in an ce Rum suna da daula ne da take wakilta su a ƙasashen kusa da yamma, ko in ce a Syria, ko kuma a ce a Sham, a Palestine akwai sarki a wurin na daular Byzantine, ita ce wadda ake ce ma daular Rumawa din. Sarkinsu shine Qaisar, da Turanci suke ce mashi Caesar. To Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ga takardar da ya rubuta masa, yace rawa al-Imam al-Bukhari dimna hadithin tawilin. Al-Imam al-Bukhari cikin wani hadisi mai tsawo ya rawaito nassal kitabi alladhi katabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila malikir rumi Hirakla wa huwa hadha, wato nassal littafin ko wasiqar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta zuwa ga Hakilus sarkin wannan Rumawa. Nassin kuma shine gashi, yace bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi ilahi raqla azimir rum, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, daga muhammad dan abda, daga muhammad wanda yake bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah, zuwa ga sarki Hirakl shugaban Rumawa. Salamun ala man ittaba al-huda, amincin Allah ya tabbata akan wanda ya bi shiriya. Aslim taslam, ka musulunta in kai haka zaka zauna lafiya. Aslim ka musulunta, yu'tika Allahu ajraka marratayn, in kai haka Allah zai baka ladanka guda biyu ko sau biyu, wato ladan addinin Annabi Isa da kake kai da kuma ladan wannan addini da zaka bi shi, wato addinin Musulunci wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Ubangiji. Yace fa in tawallaita, in ku ka juya baya, fa inna alayka ithmal arisiyin, ko ithmal arisiyin, ko ithmal yarisiyin, duk wannan riwayoyin sun zo haka. Idan ka ki ka juya baya, to kana da zunubin dukkan manoman kasarka. Al arisiyin ana nufin al akkarin ashabul huqul, suni al-fallahun, manoma abinda ake nufi da su kenan. Sai kuma ya kawo masa ayan nan da ya saba rubuta ta ga dukkan wanda za a aika ma in yana cikin ahlul kitabi. In kun lura babu wannan ayar a cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubutawa Qaisar sarkin Farisa, kuma sarkin Farisa baya cikin ahlul kitabi, su Majusawa ne lokacin mutanen Iran, don haka bai sa masa wannan aya ba. Amma duk wanda yake musamman su masu alaka da addinin Kirista, to yana sa musu wannan aya domin ku su ahlul kitabi ne. Mun ba ku manta ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya hijira, mun yi wannan magana a baya, har sahabbai da mushrikai a lokacin in ana musu su wane ne ake so su ci nasara, zaga musulmi suna murna idan rumawa suka ci nasara saboda musulmi suna farin ciki ne domin rumawa suna da alaka da addinin kirista addinin kirista daga sama yake yana da littafi asalin sa duk da an jirkita shi su idan kuma ma wato farisa ne suka ci nasara akan rumawa sai mushrikan maka su rika farin ciki saboda shirka ta hada su to don haka koyaya wanda yake bautar Allah ta hanyar littafi ko da jirkitacce ne to yafi wanda gaba ɗaya baya bautawa Allah wannan shine to sai ki cewa ya ahlal kitab Allah maduki ya ce ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون فالكون wannan aya aya da take a qur'ani kun sani akwai qul ko to qulin ana gaya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ce musu haka idan ya tashi haka to ba lalle kuma ya kawo wannan qul din ba kar a ce ya rage ayar ko ayar bata cika ba dama asali cewa akai ya ce musu ya ahlal kitabi haka gashi kuma ya ce musu ya ahlal kitabi shi aka ce wannan qul din ya ku ma'abuta littafi ku taho ku zo zuwa ga wata kalma madaidaiciya tsakaninmu da ku wanda ita ce ta hada mu bainana wa bainakum Allah na'budu abinda wannan kalma take fada take jan hankali take wajabtawa wanda duk ya fade ta ya kudurta a zuciyarsa shine kada mu bauta wa kowa sai Allah kuma sannan kada mu yi tarayya da shi da wani abu kuma kada sashen mu ya riki sashe a matsayin abun bauta min dunillahi kuma bayan Allah in kun juya baya kun kiyarda da wannan abu fa qulu to muna gaya muku ku ce ishadu ibadan anna Allah maduki yace ku gaya musu su shaida bi anna muslimun cewa mu fa da muke gaya muku wannan maganar to mu musulunta wannan a Ali Imran mun dai karanta ba sau dai ba waqtara li hamli hadha alkitabi dihyat ibn khalifata alkalbi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi dihya ibn khalifa alkalbi ya zama shine mai kai wannan wasika dihya dai daga cikin sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine mala'ika jibril kan zo a sifa irin tasa mala'ika jibril zai zo da sifa irin ta mutum yakan zo da sura irin ta wannan mutumin mutumi ne da Allah ya sa masa sura mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dihya ai ko mala'ika jibril yakan zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a surar wannan mutumi to shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba domin ya bashi wannan sako wa amarahu an yadfa'ahu ila azimi busra ya bashi umarnin ya mika wannan takarda zuwa ga shugaban busra akwai al-basratu a iraki akwai kuma busra haka take da alif maqsura ba basra ta iraki ba ce wannan busra a cikin sham take wani garin ne a sham da aka ku bambanta busra daban da dhamma ake karanta ba'un ne wancan al-basratu kuma da fataha amma ita mai alifin da lam ce ita ce ta iraki garin basra wannan busra a kasar sham take liyadfa'ahu ila qaisar dan ya mika wannan shi kuma takaddar zuwa ga shi sarki qaisar wa qad rawal bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma al-imam al-bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma anna aba sufyana ibn harb cewa aba sufyan dan harb akhbarahu ya bashi labari wani labari kenan Abu Sufyan radiyallahu an kafin ya musulunta wannan kissa ta faru amma ya ruwaito ta ne bayan ya musulunta wannan yana daga cikin abinda malamai suka tattauna a Mustalahul Hadith ingancin riwayar wanda yayi tahammuli halal kufri wa ada'ahu ba'da al-islam tahammala al-haditha wa hafizahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam halata kufrihi hikayatan tata'allaqu bin nabi sallallahu alaihi wasallam halata kufrihi thumma ba'da dhalika ba'da islamihi rawaha wa addaha ila ghayrihi nan shine yake ba wa abdullahi dan abbas labari cewa kaji mani inda na fara jin musulunci ya fara shiga ta kaji wata kissa shine zai bada labari domin Abu Sufyan yaushe musulunta sai bayan fatuhu makka ko to wannan abin da ya faru kuwa ba ana cikin sulhun hudaybiya yarjejeniyar zaman lafiyar nan da shi kun ga wannan ko an yi ta ne a shekara ta nawa sulhun hudaybiya farkon karshen shekara ta 6 zuwa 7 ko to a lokacin aka yi wannan to a lokacin suka yi tafiyar kasuwanci zuwa Sham sai wani abu ya faru shi sarki Kaisar ya kira shi tunda ya ji ga wannan wasiƙa ta zo masa ga wani mutumi daga garin wannan annabin da ya turo wasiƙa bari ku zo mu ji labarin wannan annabin daga bakin ku tunda ku ne ƴan uwansa mun gane asalin nan can gashi zai kawo mana to shine yake ba Abdullahi dan Abbas labari kafin ya musulunta wannan kissa ta faru akhbarahu anna Hiraql arsala ilayhi cewa shi sarki Hakilus ya aika zuwa gare shi fi rakbin min quraish lokacin shi yana cikin wasu mahayan na quraishawa ma'ana tawaga ne ta quraishawa suna tafe kanu tujjaran bisham suna sun taho kasuwanci a sham fil muddati allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama madda fiha aba sufyan lokacin suna cikin wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yarjejeniya ta zaman lafiya ga Abu da Abu Sufyan shine madda ai ittafaqa ma'ahu 'ala al-hudnati fi muddatin shine ma'anar wannan wato a cikin zamanin da lokacin da yake wato zamanin yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi Abu Sufyan akan a zauna lafiya waccan da yarjejeniya wace ta sulhun hudaybiya yace wa kufar quraish da Abu Sufyan da kufar da kafiran makka quraishawa fa atawhu wa hum bi iliya to shine suka zo masa lokacin suna iliya wani gari ne daga cikin garuruwan wato Palestine har yanzu yana nan da wannan suna din iliya gashin a ƙasa ya sa mana wata alama ba laifi mu karanta mu ji abin da ke cewa yace kana qaisar lokacin shi qaisar jaa izzaka fi iliya ya zo garin iliya din ne shine baitul maqdis inda baitul maqdis yake min hims ya taho daga garin hims shukran lima manna Allahu alaihi dan ya yaba wa Allah ya gode wa Allah abinda Allah ya yi masa na baiwa min ilhaqil hazimati sahiqati bil furs na wato cin nasara da yayi da kuma ya baiwa furs wato mutanen Farisa mutanen Iran kenan ya ba su kashi ma'ana ya wahal da su sosai ya ci nasara akan su a yaki shi sarkin Rum din kenan ya ci nasara akan Farisa wannan tana cikin sahihi Muslim wannan magana yace wa kanatil furs qad qatalu Kisra abruwais lokacin su fursa su mutanen Farisa sun kashe sarkin su Kisra din wasalahu ar-rum har sun yi yarjejeniyar zaman lafiya na sulhu da su Rumawa din ala taslimi jami'i ma kanu qad ihtallu min biladi Kaisar akan cewa za su mika dukkan garuruwan da suka kwace suka yi invading din su na wato kasashen da suke karkashin shi wato Kaisar sarkin Rumawa وردوا اليه الصليب الذي تزعم النصارى ان المسيح كان قد صلب عليه كما سو متانن فارس واتو متانن ايران ا وني daga cikin yakin da suka yi da Romawa sun kwace cross na Kirista gaba ɗaya wanda ake ji da shi suka tafi da shi garin su lokacin da su ne suka samu nasara to lokacin da yanzu sarkin Romawan ya sake cin nasara kuma akan Farisa har sai da ya tilasta musu suka yarjejeniyar a zauna lafiya sannan duk garuruwan sa da suka kwace da su dawo masa da shi sannan su dawo masa da wannan katon cross din shine da aka dawo masa da shi ya taho da shi aka kawo masa shi baitul maqdis to shine yazo ya gode wa Allah cewa wannan cross din ya dawo mun bamci abin fa kana qaisar qad jaa ila iliya shine shi qaisar din yazo garin iliya wato baitul maqdis sanata a shekara ta 629 ai sanata 70 a shekara ta 7 kenan bayan hijira ya da'u saliba dan ya dora wannan cross fi mawdi'ihi a inda yake ويشكر الله كما ويقول يو الله على هذا الفتح المبين أو أن نصر دع الله يباش بينا النية وقالوا كسين سنة كان دي الدين سنين وأن جلم مكروس أسل كروس أتكين الدين كريس ناشي كان سبيدي أتي وأن كروس دي لسكي دا موادشي akwai matar ɗaya daga cikin sarakunansu ana ce mata Helen ita ce ta fito da shi aslan zamanin annabi Isa alaihi salatu wasallam ba a san shi ba zamanin dalibansa ba a san shi ba ɗaya daga cikin sarakunan rumawa da suka karbi addinin Kirista su ne suka yi tasirin juya addinin Kiristanci ya zama daidai da al'adunsu na bautar gumaka da bautar rana suka sanya wato maguzancinsu su ma a cikin addinin Kirista shi ne addinin Kirista ya koma yadda kuke ganinsa yanzu amma asali wannan cross da suke ratayawa da ake dora akan coci sauransu asalinsa ita ce wannan matar ɗaya daga cikin sarakunan rumawa bayan sun karbi addinin kiristanci to sai ya zama kiristoci suna girmama wannan cross saboda an ba su labari wai a kansa ne yahudawa suka gicciye annabi isa shi yasa yake da sura ta wato abin nan me yake wannan dai cross dai da aka sani shine ake cewa dama salib hannaye biyu sun buɗe haka ga inda kai ya gota ga kuma kafa da saurin jiki a tsakiya wai haka aka gicciye shi aka jingina shi annabin Allah ku Isa alaihi salatu wasalam ba a yi masa wannan abun ba wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba a kashe shi ba ba a gicciye shi ba amma an ruda musu an kamanta shi ne da wani aka yi masa wancan abun suka dauka shi ne amma annabin Allah Allah ya tsare shi ba a yi masa wannan abun ba amma su a tatsuniyoyinsu sun yarda da wannan zance kuma har suke bautawa cross din ma a yanzu za ka ga cewa sun fi bautawa da nuna girmamawa ga cross din hadda masa sujada da ruku'u kamar dai wani abun bauta ne wannan duka yana cikin tasirin mushrikanci na rumawa da suka shigar da shi cikin addinin Kirista wanda da babu shi to shine dai wai har yazo murna garin murnan nan da yazo garin Iliya wato Baitul Maqdis su kuma lokacin su Abu Sufyan da ƴan uwansa mutanen Makka kafin su musulunta lokacin suna cikin shirkarsu sun zo kasuwanci to dai ji labari shine ya kira su yace su zo akwai tambayoyi da yake so yi musu Allah sa ana fahimta zancen yace fada'ahum fi majlisihi sai ya kira su a majalisarsa wa haulahu uzama'ur rum lokacin manya-manyan rumawa duk sun zagaye shi shugabanni duk an rataye cross an yi bankan-bankan da zinnar duk an daddaura jin janjami din nan suke daddaurawa an yi shuru thumma da'ahum wa da'a turjumanihi turjumanahu sai ya kira su ya kuma kira mai fassararsa tafinta tunda baya jin larabci su kuma ba sa jin nasa yaren na wato latin da ake yi a wancan lokaci faqala sai yace ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajuli a cikin ku ku mutanen makannin waye yafi kusa a dangantaka ta jini tsakaninsa da wannan annabin da ya turo mana takaddan nan allaka ba bi hadha ar-rajul ko bi hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabi wane ne yafi kowa kusancin dangantaka da wannan mutumin da yake jin cewa shi annabi ne qala abu sufyan sai abu sufyan yace fa qultu sai nace ana aqrabuhum nasaban a cikin su waɗannan mutane da ka gani ni ne nafi su kusanci wannan kuma haka ne kuma abu sufyan ibnu harb ya samo asalinsa daga umayya daga Abdu Shams kuma dan gidan Abdu Manaf ne wanda dai na shagaya mana shi kuma sun hadu a Abdu Manaf tare da Hashim da Abdu Shams da Hashim duka ƴaƴan Abdu Manaf ne kaga sun zo sun hadu kamar kace ƴaƴan ammi ne da Abu Sufyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake ce masa ni ne nafi kowa kusanci da shi faqala sai shi Hakilus sarki yake cewa udnuhu minni kuma tsomin da shi kusa da ni ku kawo shi nan gaba na sosai in ji sarkin wa qarribu ashabahu ku kusanto da mutanen nasa shi ma da yazo da su yan kaso da suke tare da shi duk ku zo da su kusa da shi faj'aluhum inda dhahrihi ku sa su daidai gadan bayansa mana shi yana zaune yana fuskantar sarkin su kuma su zauna daidai bayan sa suna kallon sarkin su ma shi ma yana kallon sarkin mun gane wannan me ye dalili thumma qala li turjumanihi sannan shi sarki kaisar sai yace wa tafintarsa mai fassara yace inni sa'ilun hadha ni zan tambaye wannan mutumin abu sufyan kenan an hadha ar-rajul dangane da wannan mutumin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kadhabani ba kadhaba ba fa in kadhabani in yi min ƙarya fa kadhibuhu to ku yi masa ku ƙaryata shi mana in yi min ƙarya ya faɗi wani abu ba haka yake ba cikin tambayoyin da zan masa to ku mutanansa ku ƙaryata min shi yake ga mutanen mana in kun ji yayi ƙarya ku ga mun cewa nan fa ƙarya ce kai Abu Sufyan bai faɗi gaskiya ba shine sarkin ya sa a ga shi mai tarjumar ya ga musu mun gane zancen kadhaba mun sani yayi ƙarya kadhaba ya ƙaryata kullum mun sha faɗin wannan yace fa wallahi Abu Sufyan yace wallahi na rantsa da Allah laula al-haya'u min an ya'thiru alayya kadhiban ba dan ina jin kunyar a hakai to labarin cewa an taba ji nayi ƙarya ba yace la kadhabtu alayhi wallahi da ne masa ƙarya amma abun kunya ne mu a gunmu larabawa a ce an hakai to ana ba da kissar wata rana a tarihin ka cewa ka taba ƙarya wannan kunyar ita ta hana ni a ce nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya a lokacin in ji shi duba fa yadda ƙarya take a gurin su suna kafirci to ina ga zancen balarabe ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa musulunci gangariya sannan abu a ce za su yi ƙarya za su kawo hadisan ƙarya za su kawo ƙur'anin ƙarya duk mai tuhumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan abubuwa to bai san su waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san kuma ma al'adab balarabe ba dangane da ƙarya tun kafin ma ya musulunta mun fahimci wannan sai yake cewa thumma qala sannan sai yace awwal ma sa'alani anhu farkon abin da ya tambaye ni akai an qala shine yace kaifa nasabuhu fiku yaya dangantakar jinin wannan mutumin take a cikin ku ma'ana dan dangi ne ko ba dan dangi bane yana da jama'a ma'ana danginsa asal dan asali ne dai a garin ko ba dan asali bane ai haka ake cewa dan dangi ko mun san dai meye dan dangi tun da mai zuriya a gari da yawa wanda ba mai tuhumar asalin sa kowa san uwa da uba an san su to sai tambaye shi kaifa nasabuhu fikum fa qultu sai Abu Sufyan yace huwa fina dhu nasabi ai shi yana nufin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan dangi ne sosai a cikin mu qala sai abu sai hiraqil yace fa hal qala hadha alqaul minkum ahadun qattu qablahu wannan maganar ta cewa shi annabi ne akwai wani kafin sa da ya taba fadin irin wannan maganar a cikin ku an taba samun wani da shi ma yazo yace annabi ne a cikin ku ko ɗan wannan dangin nasa kuntu sai ce la ba a taba samu ba shi ne ya fara zuwa mana da wannan cewa annabci a cikinmu ƙabilanmu ta ƙurayshawa ba a taba samu ba ƙala sarkin ya ce fa hal kana min aba'ihi min malikin a cikin kakanninsa da iyayensa akwai wanda ya taba sarauta akwai sarki a cikinsu kuntu Abu Sufyan ya ce sai na ce la babu sarki a cikinsu ƙala sai shi sarkin ya sake cewa fa ashrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum manyan gari ne suke bin sa a wannan addinin ko kuma masu rauni ne suke bin sa masu bin sa mabiyan nasa manya ne mutanen wato manyan fadar gari ko masu waɗanda ake ji da su ne a gari ko kuwa masu rauni ne suka bi shi suka yi imani da shi qultu Abu Sufyan yace bal du'afa'uhum a'a waɗanda suka bi shi duk ƙananan mutane ne masu rauni ne ƙala sai shi dai Abu Hiraqil sarkin yake cewa ayaziduna am yanqusuna ƙaruwa suke ko raguwa suke kuntu sai yace bal yaziduna ai ƙaruwa suke kullun ƙaruwa suke ƙala sai yace fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan lidinihi ba'da an yadkhula fi shin akwai wani wanda yake fita daga addinin dan fushi da addinin da ganin cewa ba gaskiya bane bayan ya yadda da shi ya shiga cikin addinin yazo kuma yace kai wannan addinin ban yadda da shi ba ya fushi da addinin ya fasa akwai masu yin wannan qala la sai ce a gaskiya babu kaga dai yayi gaskiya a abubuwan duk da yake fadi amma wannan maganar me yake nufi da ita magana ce sananniya malamai kuma sun sha fadar ta ina jin hana ga shagaya mana ibnu taymiya yana nanata ta yace ba za ka samu mutumin da a bashashar musulunci ta ratsa jininsa ya yadda da la ilaha illallah ya fahimce ta me ake nufi da ita ya ga musulunci cewa gaskiya ne ya ga abin da aka gina musulunci a kansa na adalci da gaskiya da tauhidi da bin Allah da girmama Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ya zo yi a ce ya gano abin ba haka ba ne ya ce addinin ƙarya ne ya fasa shi ya koma wani addini ya ce ba zai yiwu ba duk mutumin da kaga ya shiga musulunci ya yi ridda to iliminsa dangane da addinin da imaninsa dangane da addinin dama bai ratsa zuciya sosai ba kun fahimci zancen to shine yake tambayarsa akwai waɗanda suke fita daga addinin bayan koda sun shiga cikinsa sun fahimce shi su zo su fasa su ji cewa ba gaskiya ba ne sai ce masa a'a ai ko ba a samun wani ina ne na yi tsallake ko kuntu sai ce la yawa sai ce fa hal tattahimunahu bil kadhibi shin kuna tuhumarsa da ƙarya shi wannan mutumin da ya zo ya ce annabi ne a cikinku kuna tuhumar cewa maƙaryaci ne ila ayyana qabla an yaqula ma qala kafin ya faɗi abin nan da ya faɗa me wani abu annabi kafin ya zo ya ce muku annabi ne kun taɓa tuhumarsa da ƙarya kun taɓa samun cewa ya yi muku ƙarya an kuntu sai abu sufyan yace la a samsam ba mu taba samun sa da ƙarya ba qala sai ya tambaye shi har yanzu ban sani ko kuna lissafa yawan tambayoyin tambaya nawa aka yi masa ko ba ku lissafa to wani ya lissafa mana daga baya amma kada ka tsaya yanzu kuma ka kasa fahimtar abin da zamu zo to sai yace fa hal yaghdur shin yana yaudara ma'ana ana alƙawari da shi ya saba alƙawari shine al-ghadr ai yarjejeniya da shi ya zo ya warware kuntu abu sufyan yace la samsam wa nahnu minhu fi muddatin mu yanzu dangane da shi muna cikin wata mudda muna cikin wata period la nadri ma huwa fa'ilun fiha ba mu san abin da zai yi a cikin ta ba amma a yanzu ma tsakanin mu da shi muna cikin yarjejeniya ne ko ga wannan zance yana karfafa mana cewa wannan abu ya faru ne yaushe bayan sulhu hudaybiya din nan akai yau sai ce a yanzu ma muna cikin yarjejeniya zaman lafiya ne da shi walam tumakkinuni yau to shine sai Abu Sufyan yake cewa walam tumakkinuni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayra hadhihi alkalima yace wallahi banda wannan kalmar ban samu wata kofa da zan iya cusa wani abu da za a iya tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu ba kun gane wannan zancen yawa wanda kuce ba gane ba yana ba an tambaye shi bane yana ya taba yaudara ko ba yaudara sai yace a ba yaudara amma dai a yanzu tsakanin mu da shi akwai shirin zaman lafiya to ba mu san me zai yi ba bayan wannan ma'ana in zai yi to a cikin wannan lokacin ne amma dai har zuwa yanzu ba mu ga yayi din ba to sai yake cewa wallahi ban samu wata dama in dan cusa wani abu da zai sa ma a hangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu dan baki ba banda wannan damar cewa yanzu dai nan gaba ba mu san me zai ba kaga wai ita ce kawai damar da zai iya samu a iya dan hangowa la'alla za a iya samun yaudara a gunsa ko ba za a samu ba dan ya dan dai wato ya fado ta kalma la'alla za iya cewa suka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganewa to sai yake cewa qala fa hal qataltumuhu kun taba ya kassa kun yaki da shi qultu na'am sai ce a mun yaki qala fa kaifa kana qitalukum iyya to ya yakin da kuka yi masa ya karjuna da kuka yi da ku da shi yaya take kasancewa kuntu sai ce alharbu bainana wa bainahu sijalu yaki tsakaninmu da shi juyi juyi ne shine ma'anar sijal yanalu minna wa nanalu minhu, wata ran yi nasara wata ran mai nasara, haka yaki yake tsakanin mu da shi. Qala ma za ya amurku, kai wannan tambayoyi da yawa suke sha ɗaya kenan ko, sai ma za ya amurku, wai mai ma yake umarta ku da shi ne, duk zancen da yake ce muku shi annabi ne, da me yake umarta ku, me yake cewa ku rika yi, me asalin umarnin da yazo muku da shi, me yake tafi da shi da yazo wurin ku. Qultu, sai nace, yaqulu, abin da yake cewa shine, ubudullaha wahdahu, ku bautawa Allah shi kadai, wala tushriku bihi shay'a, kar ku yi shirka da Allah da komai, watruku ma yaqulu aba'ukum, ku rabu da abin da iyayenku suke cewa, mana iyayenku da kakanni na bautar gumaka ku yi watsi da wannan zancen. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silati, kuma yana umartar mu da mu yi sallah, mu faɗi gaskiya, mu kame kai kada mu yi zina, sannan kuma mu sadar da zumunci. Wannan duk yana cikin abin da yake umartar mu da shi. Dan Allah, wani kafiri ne a zamanin yanzu zai faɗi wannan gaskiyar? Yana kafirci, zai wannan adalcin ya faɗi magana irin wannan? To sai yake cewa faqala litturjuman, sai ya ce wa tafintarsa shi sarkin, kullahu, ka gaya wa wannan bawan Allah da ne masa wannan tambayoyi, sa'altuka an nasabihi, na farko na tambaye ka akan dangantakarsa, fa zakarta annahu fikum dhu nasabi, ka gaya mun cewa dan dangi ne shi a cikinku, yace wa kadhalika rusulu, to haka dama manzanni suke. Yanzu nan zai biyo duk tambayar da ya masa, ya gaya duk tambayoyin da ya masa, zai ce shi sarkin kenan. Tambayar da yawa Abu Sufyan, zai ce ga dalilin da yasa na tambaye ka, dalilin da yasa na tambaye ka kaza shine na ga maka, dama ai al'adar Allah wajen aiko da manzanni masu irin wannan sifar yake aikowa, dan ga muku cewa wannan da gaske manzo ne. Eh, to sai ce ka ce mun dama dan dangi ne shi, to dama kuwa haka manzanni suke, tubu afu fi nasabin min qaumiha, haka ake turo su cikin wato asalin dangantaka a cikin mutanansu, ma'ana yan dangi ake turowa daga cikin mutanansu. Wa sa'altuka, na kuma tambaye ka, hal qala ahadun minkum hadha alqawla qabla, shin akwai wani daga cikinku da ya taba fadin wannan maganar ta cewa shi annabi ne? Fa zakarta alla, sai kace mun a'a. Qultu, sai nace, law kana ahadun qala hadha alqawla qablahu la qultu, ai da ko wani mutum ya taba fadin wannan maganar a cikin ku kafin shi, to da na ce a'a, ai rajulun ya'tasi bi qawlin qila qablahu, ai wannan kawai mutum ne yake koyi da wata magana da aka fada kafin sa, ko ya yake kawai yana bin abin da aka taba fada ne a bayan sa, ma'ana abin da wani ya taba fada a cikin al'ummarsa shine shi ma yazo yana fada kawai, an taba ji, ba wani sabon abu bane. Wa sa'altuka, na kuma tambaye ka, hal kana min aba'ihi min malikin, shin akwai wani sarki ne daga cikin iyayensa da kakanninsa? Fa zakarta Allah, sai kace a'a. Fa qultu, sai nace, fa law kana min aba'ihi min malikin, inda da wani sarki a cikin iyayensa ko kakanninsa. Qultu, da na ce, rajulun yatlubu mulka abihi, da abin da zan ce a to ai wannan kawai wani mutum ne da yana dan so ya tabbatar da mulkin kakanninsa da iyayensa, sarautar gidansu yake so ya dawo da ita, da a ce iyayensa sarakuna ne, duk kuma duk waɗannan ai abin nan ne abubuwa ne su kan sa mutum ya yi wani abu, haka ne? Yau, to sai yake cewa wa sa'altuka, na kuma tambaye ka, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal, na tambaye ka, kuna tuhumar sada kafin ya faɗi wannan maganar tasa ta cewa shi annabi ne, kuna tuhumar sada ƙarya? Fa zakarta Allah, sai kace a'a. Faqad a'rifu, to ni dama na sani, annahu lam yakun liyadhara al kadhiba ala an nasi wa yakdhiba ala Allah, kuji wannan alherin fa mutum ya san littafi kenan, yace inda dama kun taba tuhumar sa da ƙarya, da na ce dama gaskiya da wahala fa mutum a ce ya kauce wa yi wa mutane ƙarya sannan ya tafi wa Allah ƙarya, in dai har mutane ma baya yin ƙarya a cikin su,
bai wa wani ƙarya ba, to ya za a yi jewa Allah ƙarya? Shi yasa na tambaye ku, tunda kuka ce ku baya wa mutane ƙarya, to wannan alama ce ta cewa to ai kuwa ba zai, in dai har bai wa mutane ƙarya ba, to ba zai wa Allah ƙarya ba, don haka annabi. Kun gane zancen? Shi yasa wallahi kullun ake son mutum ya zama mai adalci. Kada ka taɓa bari gabarka da wani mutum ta hana kai masa adalci. Wannan ai shine umarnin addinin mu, ko ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Haka Allah maduke fada, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وان ايي غدا بي مانيا ني اسكين القراني داما دوك ايون القراني كوما مانيا ني اما دنگانه دا عدالتي كدا كبري دان كانا دا غبا دا وني وني متين بايا برغي كا كا كاسا فدين غسكيا اكانسا تكيي وانا ابو باشي دا كيو شري ني با كرمي با دوك يادا كاكي دا وني ابو ا زوشيركا دنگانه دا وني كا فدي عدالتي ابيندا كا ساني شيني كذا abinda baka sani ba kuma karka fada ka jijita karka ce a to ai zai aika wannan ba daidai bane ka fada abinda ka sani kuma shine daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu adalci. To shine sai yake cewa ina ne wasa'altuka na kuma tambaye ka ashrafun nas tabu'uhu am du'afa'uhum manyan mutanen gari ne suke bin sa ko kuwa masu rauni ne. Fa zakarta anna du'afa'uhum tabu'u ka gaya mun cewa mabiyansa masu rauni ne. Wahum atba'ur rusul ishi dama haka mabiya manzanni suke, duk inda kaji masu bin manzo za ka ga cewa talakawa ne, manyan gari su suke ja da shi, ba su yadda saboda suna ga in an bi shi za su rasa mulki, ko ba haka bane? Shi ko talaka me ya rasa? Inda ya ga gaskiya zai bi ta ba ruwansa. To dama siffar mabiya annabawa shine mafi yawan su talakawa ne. Wasa'altuka na kuma tambaye ka ya yaziduna am yanqusun karuwa suke ko raguwa suke. Fa zakarta annahum yazidun sai kace mun ai karuwa suke, yace wa kadhalika amrul imani haka imani dama yake karuwa yake karuwa yake hatta yatimma har sai ya cika. Wasa'altuka na kuma tambaye ka ayartaddu ahadun sakhatan lidinihi ko haka ne ko ya sa ha'un ta ne marbuta shin wani daga cikinsu yana yin ridda don fushi da addinin da kyamar addini ba'da an yadkhula fihi bayan ya shiga addini. Fa zakarta Allah sai ka ce mun a'a, yace wa kadhalika al-iman to haka imani yake hina tukhalitu bashashatuhu al-qulub lokacin da bashashar wato ainihin asalin imani ya cakuɗa da jinin mutum a cikin jikinsa to haka yake baya barin sa a ce ya bar shi. Inde har ya ratsa jikinka ya ratsa zuciya to ba za ka fita ba. Wasa'altuka na kuma tambaye ka hal yaghduru wannan mutumin yana saba alƙawari yana ruguza yarjejeniya ya saba abinda aka yi ittifaki akan sa. Fa zakarta Allah sai ka ce mun a'a wa kadhalika ar-rusulu la taghduru haka duk manzanni suke da ma ba sa wato saba alƙawari dan Allah wa zai iya fadin wannan in bai san manzanni ba. Kaga ba za a samu wannan agun majusawa masu bautawa rana ba su san haka harkar annabawa dama, don haka shi yasa shi mai shirman Farisa da aka kawo masa yayyaga saboda shi kawai mulkin sa yake kallo. Amma wannan yana da mizani sun karanta littafai da suka gabata ko da an gurbata wani abu a cikin su amma da guntun daidai a ciki. To sai yake cewa wa kadhalika rusul la taghdur wa sa'altuka bimadha ya'mur na kuma tambaye ka me yake umarta ku da shi. Fa zakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa yanhaakum an ibadati al-awthan sai kace mun ya umar yana umarta ku ku bauta wa Allah kar ku shirka da shi da kowa yana kuma hana ku daga bautar gumaka. Wa ya'murukum bis-salati was-sidqi wal-afaf yana kuma umarta ku da sallah da gaskiya da kame kai. Fa in kana ma taqulu haqqan in kuwa wannan abin da ka faɗa gaskiya ne to ku ji babbar magana. Yace in dai wannan magana da ka faɗa gaskiya ne fa sayamliku mawdi'a qadami ko qadamayya hataini in wannan magana gaskiya ne to lalle ku wannan mutumin da ka faɗi cewa annabi ne mai cewa annabi ne to sai yazo ya mallaki inda kafan nan tawa take takawa ma'ana mulkin sa sai yazo har nan inda kafan nan guda biyu tawa take takawa ma'ana wannan kursiyin ta mulki tasa da ya dora kafarsa akai yake sarauta sai wannan mulkin na wannan annabin yazo har wannan gun ya kwace shi indi shi da kansa kuma sarki ne sai ce wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun dama ni na san yana nan yana fitowa mun karanta a littafan mu cewa annabin karshe yana nan ya kusa fitowa wa lam akun adhunnuhu annahu minkum amma ban taba zaton cewa daga cikin ku zai fito ba dama mu muna jira mun tsammanin a cikin mu zai fito amma ba mu taba tsammanin a cikin ku zai fito ba kuma dama wannan shine abin da duk Yahudawa da Kirista suka sani a wancan zamani ba musu suke cewa akwai annabi na karshe zai zo ba a'a amma basu yadda cewa ba a cikin su yake ba saboda shekara dubbai aka yi Allah yana aiko da annabawansa a cikin Banu Isra'il tun daga annabi Musa ba a fito da annabawa daga wani guri baban da Banu Isra'il tun zamanin annabi Musa kun ga zamanin annabi Musa ko lokaci ne mai tsawo duk annabawan da muke jifa a Qur'ani banda annabi Nuhu su Idris Ibrahim banda Salihu da Hudu da Shu'aib to duk sauran na Banu Isra'ila ne kun ga ai Salihu da Hud da Shu'aib a sunayen su ba akwai nakira ba asalin sunayen su ma larabci ne mun fahimci wannan domin duk sunan da yake na larabci ne yana daukar tanwini nan an tanwini nake so in ce ba nakira ba yawa suna mai daukar tanwini kun ga wa ila adin akhahum hudan ko wa ila thamud akhahum salihan wa ila madyan akhahum shu'ayban kowanne akwai tanwini tare da shi to duk alamar tanwini shi wa larabawa ne to banda waɗannan sauran dukkan su mafi yawan su kai zaka ce daga cikin wato banu isra'ila suke zaka ga sunayen su asalin su ba larabci bane isma'ila alyasa yunus wa lut bal yana cikin abin da shi ma nan an sa masa tanwini akwai magana balarabe ne ko ba balarabe tun da nan an masa tanwini tare da cewa dan ammi ne na annabi ibrahim alayhi salatu wasalam kaga kafin zuwan annabi musa ne shi ma a baya yake to waɗannan dai annabawa an saba aiko su dai cikin banu isra'ila don haka shi yasa suke sa ran cewa annabin ƙarshen ma a cikin su yake Allah ko ba haka yake kallo ba shi akwai abin da yake so yi yawa yana so ya dauki abin ya sa a wani wurin daban wuri mai tsarki kuma inda zai riki wannan sako nasa har ƙarshe tunda an saba a banu isra'ila kullun annabin in nasu yazo su da kansu suke kashe shi ba sa yadda da shi su bo tsare su yi tawaye ga shari'ar to nan kuma za a kai mu wasu mutanen dan a jarraba a gani su kuma masu riko da shi ko wannan ya nuna mana cewa wato waɗanda aka turo manzo sallallahu alaihi wasallama cikin su to sun saba wa banu isra'ila cikin yadda suke karbar sakon manzon Allah ko manzon da yazo musu mun gane wannan saboda Allah madaukaki ya canji ya kaiwa wasu mutanen masu da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa har aka fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin at-taura da injil dangane da sahabbansa aka fadi hatta sahabban saboda me sahabban ba irin na banu isra'ila bane su masu riko ne da abin da annabin yazo da shi Allah madaukaki ya sa mu gane to sai yake cewa wala tusiku bi mun gama wannan ko yayi shi walam akun adhunnuhu annahu minkum falau anni a'lamu anni akhlusu ilayhi yace wallahi da na san zai iya yiwuwa in samu damar da zan kubuta in gudu zuwa wurin wannan bawan Allah yace latajashamtu liqa'ahu da na hauhawi da na kutsa in an ce tajashumi shine ka kutsa abu mai wahala ka kutsa cikin wani struggle mai zafi mai wahala baka damu da me zai same ka ba a kansa shine ma'ana tajashumi yace da na hauhawi wahalar da zan sha wahala dan in je wurin sa to amma saboda sarauta mutanansa idan yace zai musulunta kashe shi zasu kuma abin da ya ji tsoro kenan zamu ji abin nasa yadda ya kare yace walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamaihi yace wallahi da ina wurin sa da na wanke kafarsa na sha ruwa kun ga wannan duk alama tabbatar da cewa ya yadda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah thumma da'a bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a sannan sai yace a kawo wannan wasiqa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta ma'ana a ina aka karanta a nan gurin kuma a gaban su Abu Sufyan a lokacin aka karanta ta kun ga shi kansa wannan isar da wani sako ne ga wannan sarkin da har muke zuwa kasarsa muke samun alfahari muke samun ai dama-dama gashi shi ma ashe an kawo masa wato hari za ku ji kuma abin da zai fada shi Abu Sufyan daga baya da lokaci ko sai ce falamma furiga min qira'atil kitabi ko faraga tunda sai faqara'a ma'ana sai karanta yayin da ya gama karantawa wannan wasiqa irtafa'atil aswatu indahu sai aka rika jin sauti na dagawa a wurinsa ma'ana yan fadarsa manya-manyan fadar sarki Kaisar sai aka fara surutu ya haka ya haka mun fa bamu gane ba suna ga gafa alama sarki zai musulunta yayin da suka ji wannan irin sako wa kafuran lagat sai gunaguni sai yawa shine lagat ai ta gunaguni ka san ka rika jin diri kawai baka san me ake cewa ba to shine ake ce malagat wa amara bina fa ukhrijna sai aka umarce mu aka fidda mu bayan an karanta kaddafa kenan qala sai ce fa qultu li ashabi sai na ce wa sahabbaina da muke tare da su waye mai bada wannan labari Abu Sufyan tun kafin ya musulunta sai yake ce sai na ce wa mutanen da muke tare da su hina ukhrijna yayin da aka fito da mu daga fadar laqad amira amr ibn abi kabshata lalle lamarin dan gidan Abu Kabshata ya tsananta shine amira bi ma'ana ishtadda wannan ibnu abi kabsha Abu Sufyan ya fade shi ne malamai sun tattaunawa ake nufi da ibnu abi kabsha sun ce yana nufin kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifiyarsa wahabu mahaifin Amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansa shine Abu Kabsha mun gane to shine sai Abu Sufyan yake dangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mahaifiyarsa sai ce kai lalle dan gidan Abu Kabsha ta lamarin nan nasa ya girmama indai har ya kai girman da zai iya aiko irin wannan wasiqa mai karfi gun wannan sarki har ya tada hankalin fadarsa to lamarin nan nasa ba na wasa bane to malamai sun tattauna ya faɗi wannan da aibatawa ne ko ba da aibatawa ba ko da ko ma dai a menene a lokacin da shi ba musulmi bane ko ba haka ba in ma da aibatawa ya faɗa ba a musulunci yake ba yawwa lokacin da ya musulunta duk wannan abu an wanke shi yawwa to sai yake cewa innahu la yakhafuhu maliku bani al-asfar kai lalle wannan abu nasa ya girmama tun daga shi sarkin jajayen mutanen nan ma fa wai gashi tsoransa yake kamar yadda muke faɗi yanzu turawa muna ce musu masu jan kunne tab kaga sarkin masu jan kunne wannan ma fa tsoransa yake to shine ma'anar maliku bani al-asfar sarkin banul asfar haka suke gaya ma turawa tunda su waɗannan turawa ne sun fi su haske laraba kun ga suna da dan duhu-duhu ko turawa ko european suna da haske sosai a jikinsu to haka su turawa larabawa tun a wancan lokaci haka suke ce ma a waɗannan turawa banil asfar wato ƴaƴan fatsatsai fatsi kenan to sai yake cewa famaziltu muqinan bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu sayadhharu hatta adkhala Allahu alayya alislam yace ban gushe ba ina da yaqini wallahi ban gushe ba ina da yaqini cewa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ya girmama sai ya bayyana sai ya yi rinjaye kai haka nake da wannan yaqinin har lokacin da Allah ya shigar da musulunci a zuciyata ma'ana tun daga wannan abun ya faru nayi fara yaqini cewa lalle lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya yi rinjaye har zuwa lokacin da aka yi fatuhu makka aka gama har musulunci ya shiga zuciyata kuma wannan ya nuna mana me musulunci shiga zuciyar Abu Sufyan ne yayi ba neman mulki bane ƙarya ake masa wanda zai ce ai sai da suka ga bari ne suka musulunta mene ake cewa da Hausa yawa sai da suka ga uwar bari sannan suka musulunta wannan ƙarya ne musulunci ne hakikatin ne shiga zuciyarsa tunda kuma ai bayan musulunta ta su me suka yi sun ci gaba da taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi a sauran jihadin da yayi kafin ya rasu da su aka yi abubuwa da aka yi da yawa na dawo da wuraren da ba musulmi ba suka go cikin musulunci mun ba mu ji wannan da haka ba magana wannan magana ce ta masu shi'a da yadda ake gaya musu tarihi saboda su kullun suna karanta wancan labarin lokacin da aka yi yaki da Abu Sufyan a matsayin shine shugaban kafirai a Makka suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan surar kullun suke kallowa zancen cewa daga baya sun musulunta ba sa son ma a faɗi wannan shi yasa har zuwa yanzu a gurin Shi'a Abu Sufyan da ɗansa Muawiya kafirai ne basu ma musulunta ba su a gurin su basu ma taba faɗin la ilaha illallah kawai masu neman mulki ne suka samu dama bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka sake kwace mulki ya koma hannun su abin da suke faɗa kenan wannan ba wai hukuncin kafirci ne da suke wa sauran sahabbai ba a gurin su sauran sahabbai sun musulunta amma sun kafirta daga baya saboda sun ki Ali su ko waɗannan a gurin su ma aslan kawai ɗan neman mulki ne basu karbi musuluncin azuci ba wannan abin da suke faɗi kenan wannan kuma ƙarya ce suka yi musu yace hadha ma rawahu Abu Sufyan wannan shine abin da Abu Sufyan ya ruwaito min athari hadha alkitabi haka ne ko na tsallakin na'am ban ji ba to rawahu ne shi yawa hadha ma ra'ahu Abu Sufyan wannan shine abin da Abu Sufyan ya gani min athari hadha alkitabi na tasirin wannan wasiqa ala qaisar ga shi sarkin rumawa wato qaisar wa qad kana min atharihi alayhi kuma yana daga cikin tasirin wannan wato takadda ko wasiqa akan shi sarkin a annahu ajaza dihyata ibna khalifata alkalbi hamila kitabi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bimalin wa kiswatin tasirin wannan wasiqa da tai akan shi sarki Qaisar Hiraql shine har ya bada dama abewa Dihya ibn Khalifa al-Kalbi ya bashi ijaza ma'ana ya bashi kyauta ta dukiya da kuma kayan sawa walamma kana Dihyatu bi Hisma akwai wuri sunansa Hisma yayin da yazo wannan wuri fi tariqi a hanyarsa ta dawowa laqiyahu nasun min Juzam sai wasu mutane daga kabilan Juzam suka hadu da shi fa qata'uha alaihi suka yi masa fashi na waɗannan kayayyaki da wato Hiraql ya bashi falam yatruku ma'ahu shay'an basu bar masa komai ba suka washe shi faja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi ko na'am na yau faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a qabla an yadkhula baitahu kafin ya shiga gidansa fa akhbarahu ya bashi labari fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zaid ibn harithata sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki zaid ibn haritha ila hisma zuwa ga wannan wuri da ake cewa hisma wa hiya wara'a wadi alqura wurin yana nan bayan inda ake cewa wadi alqura wato valley na qura fi 500 rajul ya tura shi da mutum 500 dan su je su kwato wannan haƙi su yaki mutanen wannan kabila dinda akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi sun warware ta har sun yi fashi ga jakadansa fa akha fashanna zaidun algharata ala juzam shi zaid ibn haritha ya kai hari mai karfi akan wannan kabila ta juzam fa qatala fihim qatlan dari'an yayi musu kisa mummunan kisa wastaqa na'amahum wa nisa'ahum ya koro dabbobin su da matan su fa akhadha minan na'afi alf ba'ir cikin dabbobin nan sai da ya taho da raqumi had dubu wa minash sha'i daga tumaki kuwa 5000 dubu biyar haka ya taho da su wasabi mi'atun minan nisa'i wassubyan ribatattun yaki ko sun kai mutum 100 na daga wato mata da kuma yara yace wa kana bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainan qabilati juzam muwada'a akwai muwada'a alƙawarin zaman lafiya tsakanin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da qabilal juzam fa asra'a zaidun ko zaid ibn rifa'ata aljuzami to sai zaid ibn rifa'a aljuzami ya gaggawa wanda yake shi ahadu zu'ama'i hadhihi alqabila dai daga cikin shugabannin wannan kabila ne bi taqdimi lihtijaji ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da wato abinan ƙararsa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a zo a yi musu haka wa kana qad aslama huwa wa rijalun min qaumihi domin shi ya musulunta shi da wasu mutane daga cikin mutanansa wa nasaru dihyata kuma sun taimaki dihya ba bari suka aka yi masa wani abun ba a sun taimake shi a hina qata'a alayhi qut'a alayhi tariq yayin da aka yi masa wannan fashi fa qabila annabi sallallahu alaihi wasallam ihtijajahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan ƙarar tasa ya karbi maganarsa wa amara bi raddil ganaimi wa sabi ya umarni cewa duk ganiman nan aje a mai da ita da kuma ribatattun yakin aka mai da ita saboda wannan roko da wannan bawan Allah ya zo yi yace wa ammatu ahli al-maghazi me yasa ya tsaya ya fadi wannan so yake kawo gyara ga abinda sauran malaman sira suka faɗa dangane da wannan mas'alar yace da yawa daga cikin malaman sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna hadhihi sariya qabla al-hudaybiyya suna fadin wannan abu wannan sariyar ta Zaid ibn Haritha cewa ta faru ne kafin yakin Hudaybiyya yace wa huwa khata'un wadihun wannan kuskure ne bayyananne gaskiya ba haka bane fa inna ba'atha alkitabi ila qaisar domin kuwa aika wannan wasiqa zuwa ga qaisar sarkin Romawa kana ba'da alhudaybiyya tabbas bayan Hudaybiyya ne domin kuma wannan abin da aka yi wa shi jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dihiya alkalbi sakamakon me aka yi shi dawo wasa ne daga wancan kai wasiqa to za a ce kafin Hudaybiyya aka yi wannan abu kun fahimci abu shine yake gyarawa sauran masu littafan tarihi da kuma wanda suka rubuta sira yake cewa wannan abun ba haka bane yace walidhalika qala ibnul qayyim shi yasa ibnul qayyim yake cewa hadha ba'dal hudaybiyyati bila shakk ci tabbas inji malam ibnul qayyim wannan abun ya kasance ne kafin wato yakin ko sulhun hudaybiyya kai bayan yakin hudaybiyya ko bayan sulhun hudaybiyya wannan wato wasiqa ta faru kuma sannan abin da ya faru a bayanta na wato abin da aka yi madihiya duka a bayan wannan sulhu ne na Hudaybiyya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa ga wannan sako babu wani kokonto babu wata tantama akan haka inji malam ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad mun san kuma littafin zadul ma'ad marji'i ne babba a babin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah yayi kokari matukar kokarinsa wajen kawo abin da shine ingantacce alal aqalla gurgudan ijtihadin da Allah madauki ya saka musu baki daya Allah ya musu rahama Allah hada mu da su a aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya kara salati ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kara taimakon addinin musulunci da musulmi Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك